الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المصنف رحمه الله: وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين. ما أن كل واجب محبوب، وليس كل محبوب واجبا. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بقلب العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوائه عليه، بل قد يسأل بها قوما إذا أطاعوه في ذلك، وقد يشكى بها قوما إذا أسروه في ذلك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دائرة إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da wannan yammaci na ranar Talata 24 ga watan Muharram, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430, wanda kuma yayi daidai da 20 ga watan 1 miladiyya ta 2009, a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan jihar Katsina a kofar Kaura, a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karanta littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fi al-A'mal al-Qalbiyya, wallafar Abu al-Abbas Shaykhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyya al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana shekara 728, kuma wannan shine majalisin mu na 22 na kuma a jerin gwanon majalisanmu shi ne na 66. Idan ba a manta ba, Ibn Taymiyya a wancan satin ya fara magana akan abin da ya shafi karama da bambancinta da abin da yake ba karama ba, abin da yake yaudara ko rufa'ido ko damfara. Ahlus Sunna sun yadda da mu'jizoji da Allah yake ba wa annabawa, sun yadda akwai karama da Allah Maɗaukakin Sarki yake girmama waliyansa muminai da su. Haka nan kuma sun yadda akwai abin da ake cewa istigraji, wato talala, wani abu mai kama da karama amma ba karama ba ne. Ahlus Sunna duk sun yadda akwai waɗannan. Sun yadda akwai mu'jiza, kamar yadda muka faɗa, mu'jiza da Allah yake bawa annabi wanda ya da'awar annabci domin ta zama alama ce da take nuna gaskiyarsa. Cewar da ya yi shi annabi ne, Allah ya ba shi wannan alamar domin wannan ya nuna cewa da gaske shi annabi ne. Mu'jiza tana tare da da'awar annabci, wato wanda ya yi da'awar annabci shi ne ake ba wa mu'jiza. Mu'jizan nan na farko dole ta kasance wani abu ne da babu mai iya yinsa sai Allah, fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah, abinda ba mai iya yinsa sai Allah. Dole ta kasance haka. Mutum ya ce shi annabi ne, aka ce menene mu'jizarka, yake mu'jiza ta za ku ga na zauna za ku ga na tashi za ku ga na yi magana za ku ga na yi shiru wannan mu'jiza ce kaga wannan kowa ma da iyaka dole ta kasance la yaqdiru alayhi illa Allah dan nan mu'jiza dole ne ta kasance wato wani abu ne da ya saba wa al'ada da ya saba wa abinda aka saba gani idan mutum yace shi annabi ne aka ce menene mu'jizarka yace za ku ga rana ta hudo daga gabas ta fadi yamma wannan mu'jiza ce na'am abinda ya fada ba bai iya yin shi sai Allah amma da abin saba wa al'ada da aka saba gani ba yace mu'jiza ta za ku ga dare yayi kuma za ku ga safiya tayi ah wannan ba mu'jizar ka bace kowa ba ya san da wannan duk kafin a haife ka ga Allah ya sama da kasa to ka kasance ka saba wa abin da aka saba gani kamar yadda Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama wato mu'jiza ta tsagewar wata ya karamatis sa'atu wa shaqqal qamar ba ta ba ganin wata ya tsage ba sai a wannan lokaci kaga wannan mu'jiza ce sannan mu'jiza ta kasance bayan da bayan yayi da awar annabci a nene shi ya kawo mu'jiza din ko mu'jiza din ta zo a lokacin to da yake shi annabi ne aka ce to meye mu'jizar ka ka nuna wani abin da zai nuna gani da gaske Allah ne ya aiko ka sai ya kasa nuna wani abu a lokacin babu wani abin da zai nuna gaskiya yake faɗa sai bayan wasu lokuta masu tsawo sai aka ga wani abu ya faru mai ban mamaki sai ya ce ai shi ne ya kawo shi kaga ba za a yadda ba domin bai haɗu da da'awar ba ya kamata su zama tare lokacin da yake cewa shi annabin ne ake cewa kawo dalili kawo alama a ga wannan abin ya faru a bayan fadarsa haka din nan take ba sai a tsawon lokaci ba sannan kuma in wani abu ya faru sai ya ce ai a dalilin sani sannan kuma wannan mu'jiza din ta dace da cewa shi annabi din ne idan mutum ya ce shi annabi ne aka ce menene mu'jizarka ya ce shi ne za ku ji wannan dabbar dabba ne za ka magana za ku ta yi magana ta gaskata ni annabi ne shi ke nan sai dabbar sai ta yi magana amma ta ce kai makaryaci ne kaga wanda kaga ba zai ce ya samu mu'jiza ba Allah ya tona masa asiri to sannan dole ne wato mu'jiza ta kasance lokacin da ake da damar aiko da annabi bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kaga babu wanda yake da haƙƙi ya ci shi annabi ne domin an rufe annabta koda wani zai zo ce shi annabi ne koda zai cika duniya da abubuwan mamaki wannan ba zai sa ya zama mai gaskiya ba domin an rufe wannan kofar Allah ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne cika mulkin annabawa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina yana cewa la nabiyya ba'di babu wani annabin da zai zo bayana to kaga koda wani zai zo ce shi annabi ne ya bada dukkan hujjoji waɗanda za su iya gamsarwa ta fuskar hankali wannan ba zai sa ya zama annabi ba saboda wannan da'awar da yayi mun san ƙarya ce saboda Allah madaukakin sarki ya nuna ba haka ba za su faru ba to duk wannan alamomi ne da suke nuna abu kaza mu'jiza ne abu kaza mu'jiza ne to ita karama galibi ta kasance ga wani mu'mini mai tsoron Allah Allah madaukakin sarki yakan ba shi karama domin ya ɗaukaka darajarsa ya ɗaukaka matsayinsa ko ya ba shi karama domin ya ɗaukaka addini da wannan karama wannan ita ce ake cewa karama karama takan kasance tare da mu'minai masu tsoron Allah bayin Allah na ƙwarai kuma Allah yana ba su wannan domin ya ɗaukaka martabarsu ko kuma ya ɗaukaka addinin shi kansa to akwai bambanci tsakanin karama da kuma damfara ko ko wannan wato za ka ga wani lokaci ga wasu abubuwa na faruwa wanda sun saba al'ada ba su cika faruwa ba ko ba sa faruwa amma kuma gashi sun faru a hannun wani kuma ba lallai wannan abin ya zama karama ba ya zama wani yanayi ne na shaidanu to akwai abubuwan da mu ahlus sunna muke cewa su suke bambance tsakanin karama da abin da yake nadama ba karama ba daga ciki akwai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da da'a ga abin da ya zo da shi na alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama dole ne idan mutum ya ce abinda ya zo a hannunsa karama ce, sai ya kasance mutum ne mai da'a ga Allah, mai biyayya ga Allah, mai aiki da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda yake kaurace wa dukkan ayyukan da suke na saban Allah, yake kokarin guje musu, ko da zai yi sabo to wani abu ne wanda ba zai yawaita faruwa tattare da shi ba. Wanda shi ne mumini mai tsoron Allah, shi ne abinda zai gudana a hannunsa na ban mamaki za ka iya kira shi karama. Amma in ya zama ba mumini ba ne mai tsoron Allah, mutum ne da aka san shi da keta dokar Allah, da keta shari'ar Allah, da faɗa da addini, da yaɗa bid'a, da ainihin yaƙar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yaɗa miyagun aƙidu cikin al'umma, wannan ko mene ne za ka gani a tare da shi ba za ka kira abin karama ba. Da za ka ganshi yana yawo a cikin iska, wannan ba za ka kira abin karama ba. Da za ka ganshi yana yawo a kan ruwa, ba za ka kira abin nan karama ba. Wannan sai dai ka kira abin da yake yi halin ne shaytani, wani yanayi ne na shaitan, shaitanu ne suke taimaka masa a kan abinda yake yi domin ya ci gaba da fatar da bayan Allah, shaitanu na aljanu. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ta hannunan bai hukum alaman tanazzalu shayafi tanazzalu ala kulle a fafin asin yulkuna sama'a wa aktaruhum kadibu. Allah maɗaukakin sarki ce bala ba ku labari ga su wane ne shaitanu ke sauka ba su kawo musu wahayi, su kawo musu ɗauki da agaji. Tanazzalu alaihim ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim, duk wani makaryaci mai yawan ƙarya, mai yawan saban Allah, to su ne shaitanu suke zama tare da su. Man ya'shu an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin, wanda duk ya bijirewa da'a ga Allah mai rahama, Allah madaukakin sarki yace za mu hada shi da wani shaytani, shaytanin nan ya zama abokinsa wanda ba ka rabuwa. Shi ne ma'anar kare abokinka da baku a rabuwa kullum kula tare. To duk wanda ya bijire wa Allah, ya yi watsi da littafin Allah, ya rike littafin shaidan Allah, ya ce sai mu hada shi da wani shaidan ya zama abokinsa na ƙuf da ƙuf wanda ba ka rabuwa dare ko rana. To wannan abokin nashi na shaidanu shi zai rika taimaka masa, a rika ganin wasu abubuwa na ban mamaki suna faruwa a tare da shi. Waɗanda ba su san addini ba sai su ga cewa waliyi ne, tare da cewa ga yanayinsa, ga abubuwan da yake faruwa a tare da shi sun sabawa shari'ar Allah, sun sabawa alkur'ani da hadisi. Don haka farkon alamar da za ta nuna wani karama shi ne ka ga shi wannan mutum mai biyayya ne ga Allah, mai biyayya ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama, ba dan bid'a ba ne, ba mai yaɗa shirka ba ne cikin al'umma. Sannan abu na biyu wanda ahlus sunna suke jaddadawa dangane da karama, sukan ce karama ba koyanta ake yi ba, wato ba zuwa ake a zauna a koyi wani abu ba sunan shi karama. Koya baka kamar yadda matsafi yake koyan tsafi, dan damfara yake koyan yadda zai yi damfara, doka yake koyan yadda zai yi bokanci. Kaga duk waɗannan wani abubuwa ne da ake samun su ta hanyar bi, ta hanyar koyo. To ita karama ba ta hanyar koyo ake samun ta ba, wani abu ne da yake zuwa daga Allah. Saboda haka wanda zai ce kabilu za ka samu karama, ko ka zauna da ni za ka samu karama, wannan ɗan damfara ne, dan ka zauna da shi ba lallai ka samu karama ba. Karama wannan ba ta hanyar koyo ake ɗaukan ta ba, bare ka ce zama da shi zai sa ka samu karama. Abu na uku da za mu iya bambance karama da abinda ba karama ba, ita karama ba ta faɗa da karama, domin karama abinda kake nufi Allah ya girmama wani, ya ɗauka kamar tabarta, ya ba shi wani abun mamaki. Kaga kenan karama kyauta ce daga Allah, karramawa ce daga Ubangiji. To ta yaya kuma za a ce wani shi ma ya fito da tashi karama ta yi fancakali da ta ɗan uwansa? Idan aka ce waliyai suna rikici akan karama, to nan za ka fahimci ba waliyan ba ne, in ba waliyan ne to ba na Allah ba ne. An fahimta ko? Al-karama la yu'aridu ba'daha ba'dan, domin dukkansu wani abu ne daga Allah, kuma duk abu ne wanda aka gudanar da shi domin tabbatar da gaskiyar addinin musulunci. To ya za a yi ake suna karo da junansu? Kuna da wali ɗan marina, kuna da wali ɗan masani, kuna da kistar tsayuwar wata ko? da ya tsayar da shi da ya je hushi haka daga ta kasa cewa wannan ba karama ba ce saboda haka wannan abin da aka fahimci cewa abin da ake faɗa ɗin ba karama ba ce imma akwai wani ɗan marina akwai wani ɗan masani to in an faɗi cewa haka ta faru a tsakaninsu to ƙarya ake mutu inda gaske akwai shi sannan ita karama kamar yadda muka ce daga Allah take an ba san Allah ba zai rushe ta ba amma duk abin da ba karama ba abin da yake daga shedanu ne da zarar ka ambaci Allah sai an batan Allah ya soke wannan abin ya rushe shi kuna jin ana karanta hadisin Imam al-Bukhari wanda ya rawaito shi daga Abu Huraira sai Allah kara masa yarda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bawa Abu Huraira ajiyar dukiyar zakka sai wani aljani shedani ya rika labowa cikin dare yana kwasar abincin da aka bawa Abu Huraira ajiya na zakka har wata rana dai Abu Huraira ya kama shi tsamo tsamo gashi ya zo kwasa Abu Huraira bai san aljani bane bai san shedani bane to zai fito a cikin zakka mutum ya kama shi a matsayin ka kama barawo shi ne sai ya ce da shi bara in yi baka wani abin da idan ka faɗe shi wato zan baka wani abin da zaka faɗa in ka faɗa shedan ba zai kusance ka ba inda rana ne har kai yamma inda yamma ne har kai gari ya waye ya ce ka karanta ayatul kursi Abu Huraira ya sake shi kashe gari ya zo ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaka wa huwa kadhib zaka shaytan shi shaytan ne wannan kuma abin da ya faɗa maka gaskiya ya faɗa maka alhali shi ne yawan ƙarya ne to makaryaci ne amma anan ya faɗa maka gaskiya to kaga duk abin da zai zo daga shaytan da zarar ka karanta ayatul kursi to za ka ga wannan abin ya lalace ya balbalce ba zai samu gurbin zama ba shi yasa duk wani boka duk wani mai sihiri baya son karatun Qur'ani da zarar za ka tunkare shi lokacin da yake sihirinsa ka karanta ayatul kursi ko karanta fatiha ko karanta kula uzai guda biyu to nan da nan za a ga sihirin nashi ya lalace to kaga alama ba karama ba ce karama daga Allah take in aka karanta Qur'ani yayin da ake nuna karama to wannan karama haske za ta kara karfi ba lalacewa za ta yi ba wannan duk yana daga cikin abubuwan da za ka iya bambanta tsakanin karama da abin da yake ba karama ba ne rufa'ida ne yaudara ce sannan ahlus sunna suna faɗan wasu batuttuka dangane da karama na farko sukan ce bai halatta mutum ya ta'allaka imaninsa da karama ba ce in ya ga karama to shi mumini ne inda ga karama ba akwai magana akan imaninsa wannan ba daidai ba ne ahlus sunna ba sa haka duk da cewa za ka ga cikin wasu littattafan sufaye ana rubuta cewa Abdullahi bin Sahal Sahal ibn Abdullahi Tusturi Sahal ibn Abdullahi Tusturi yana cewa wanda duk ya yi zuhudu tsawon shekara 40 tare da ikhlasi sannan bai ga karama ba to ya tuhumci zuhudinsa ba dan Allah ya yi ba wato shi yadda yake faɗa in ka yi zuhudu na tsawon shekara 40 dan Allah to lalle ne ka ga karama to kaga wannan maganar ba daidai ba ce tunda karaman nan wani abu ne daga Allah sai ya ga dama ya gudanar da ita a hannun wanda ya ga dama kaga a ce a'a yawan ibadar ka ne zai sa ka samu karama wannan kuskure ne kamar yadda mu'jizoji da suke da Allah yake bawa annabawa wani abu ne da yake ba su ba su ne suke yi wa kansu ba to haka nan ma ita ma karama ce abu na biyu duk abin da ya gudana a hannun wani sawa'un annabi ne ko waliyi ne wannan abin daga Allah ne daga kaddararsa ne shi ya ga dama ya gudanar in bai ga dama ba zai gudanar da abin ba wai shi wannan mutum ba ne shi ya yi abin da kansa a'a Allah ne ya gudanar da wannan abin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna musu mu'jiza suka yi ta zana abubuwa daban-daban cewa sai sun gan su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan su yarda shi manzon Allah wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisatan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'i ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كذا لوكاشي اللي سكت يسنا كديش سيائمس وقالنا أبو الله سلم سيدشي ألبني سكتي بغام إيماني لكيبا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع في كاسا يكأسا تالك أبقبه من الوح أنسان دلوم مكا قريرا يفقه بيوم وقف ba gure ne da ruwa yake fukuka ba a gure ne da saukin hakuri ruwa daga cikin sa ba amma saboda wai su kore manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sai ya maida maka ko idan aka duba ruwa yana fukuka tafjura lana jira al-ardi yabwa aw takuna laka jannatun min nakhilin wa ilabi ko yanzu kana da wata gona wani lambu na dabilai da ilabi maka gari ne wanda yake mai fako gari ne da Allah ya sifanta shi wajin ghairi ji zar'i babu shuke-shuke ballanta na a samu lambuna wanda suke cike da inabi kaga wannan shi ma kokarin kura ne wato kamar da maka ta zama kamar aljannar duniya duk inda ka shiga kana tsakankanin dabilai ga inabi ga kayan daɗi aw takuna laka jannatin min nakhilin wa inabin وتفجر خلالها تفجير تفجر الانهار خلالها تفجيرا فلن باين ان سامو الجنه ثم اقول كما لا الى بيد دبيلي كما كقوقو دروا يزما قورمو سنا غدانا تكركشين سوكا تي او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا تندا كاتي ان بمي ايماني دا كاي با ذاك سا الله يبنغرو سما يرتو مالا دا ايتا تو كبنغرو مالا سما كرتو مالا دا ايتا دو in har da gaske kai annabi to kaga in kama ta bangaro ta rubto kaga ai maganar kuma ce imani ta kai au ta atiya billahi wal malaikati qabila saka ce ko kuma ma ba wannan ba sai ka je kun zo kai da Allah da malaiku duk gaba ɗaya sun yi kuka Allah ya ce ni da aiko ka malaiku su ke gaskiya ne ya aiko shi to kaga gaba ɗaya ake kai أو ترقى في السماء أو تكون لك أو يكون لك بيت من زخرف وكل من كندا جدا زيناريا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كوم أرسل تاسو وسا هو يرك أيوة مثلا مكة سنا في إيش الباشي وأنا شيل أبي ذلك إيش فما أتي جدا زيناريا كنا تلك فكر أتي كي جدا زيناريا كذا أشوا إيش أتي kai maka ne ci da abinda kake faɗa ba gaskiya bane sai suka ce autar fafi sama ko muga kawai kana hawan sama ba tsani kawai ka lula ka kai sama danka in kai sama kuma sai muga ka sauko da littafi a hannunka to kai dai kan ka dauko bare littafi ba yadda ka ce jibril ne ka maka wahayi ba ko muke muga kawai ka kama kana taka sama aw tarqa fi sama wa lan nu'mina li ruqyika dan ka taka ba ka hawo ba za mu imani ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u sai ka kawo littafin da za mu karantawa a cikin an yi bayani ɗaya daga cikin annabi to kaga masu fadar wannan ai basu shirye wato niyyar ji imani ba Allah da ya tashi sai ce kul ka ce musu subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na ma'ana ubangiji na ya tsarkaka daga dukkan wata nakasa duk abin nan da kuka faɗa Allah zai iya yi babu abin da zai gagare shi amma hal kuntu illa basharar rasula ni ba wani bane face mutum ne da Allah ya zaɓe da aiko da yanzu ni mutum ne yadda ɗayan ku yake mutum ba zai iya waɗannan abubuwa ba ni ba mutum ne saboda haka ubangiji na shi ne iya ga dama zai yi ko bai ga daman ba saboda haka ita ma karama haka ce mutum ba shi yake cewa ku zo muku karama abu ne da Allah yake gudanar da shi a hannunsa wani lokaci ba bai san zai faru ba sai dai ubangiji ya nuna masa irin wannan sannan abu na uku da ahlus sunna suke faɗa a nan har ila yau sukan ce babbar karama shi ne riko da addini wannan ita ce babbar karama da Allah zai yi wa mu'mini ka zama mai riko da addini kana bin Allah da manzonsa sai da kafa kana kokarin kaucewa dukkan abin da Allah ya haramta wannan shine zace babbar karama kaga kenan dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah yana da me yana da karama dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah mai karama ne domin babu karamar da ta kai al-istiqamatu ala ta'atillah tsayawa akan biyar addinin Allah shi yasa malamai suke cewa kun taliban lil istiqama wa la takun taliban lil karama ka zama mai neman istiqama tsayuwa da rangaɗa akan hanyar Allah tutar akan addinin Allah kada ka zama mai neman karama domin abin da ya jawo su suka riƙa yi wa addinin Allah maƙarƙashiya kenan suka riƙa masa zaman ƙasa saboda kasancewar da farkon al'amarinsu an nuna musu cewa ɗin suka riƙe addini suka yi zurfi kaza suka yi zikiri kaza za su samu karama aka ba shi zikiri ya yi ta yi shekara da shekaru shi ne ga karama to kaga daga nan sai ya shiga yi wa addinin zaman ƙasa kuma sai ya shiga yin damfara da sunan karama dan an nuna masa cewa in ya yi zai samu karama kuma ya yi shi bai ga karama ba to domin ya kubutar da kansa in kuma a'a wasu kudade ya kashe don ya samu karamar kuma bai samu ba kaga yanzu ya kokarin fashewa to ta haka sai ya shiga damfara da cutar bayan Allah sannan mai karama ba mutum ne bai cika baki ba wanda duk zai cika baki yana min isa kuma a taba mu a gani mu za mu yi kaza za mu yi kaza duk wanda ya taba mu ya gama yawo irin waɗannan maganganu mu za mu nuna masa karama wannan alama ce da take nuna cewa karamar shaidan zai nuna masa ba ta Allah domin kamar yadda Qurtubi yake faɗa a tafsirinsa mu'jiza ita ce ake son bayyana ta karara amma karama so ake ba a maɓoye ta ba wasu ake a bayyana ta ba koye ta ake so a yi ba wai fitowa ake so a yi a nuna ta karara ba sannan abu na biyar karama inna ma takunu li nusrati ad-din ala nuna karama ne dan daukaka addini duk inda kaga wata karama ta bayyana a hannun wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata karama ta bayyana a hannun wani tabi'i ko wani limami daga cikin limaman musulunci zaka samu wannan karamar tashi ta bayyana ne a wani mahalli a wani bigire na daukaka addinin Allah amma dukkan wani wanda zai nuna karama ko ya nuna wani abu da sunan karama amma ba a mahallin ɗaukaka addinin Allah ba karama ba ta kasancewa haka mutum kawai a ganshi yana yawo cikin namun daji yana zama tare da su yana cin abinci tare da su sai karama ce wannan ba wani ɗaukaka addinin Allah dan ka zauna cikin namun daji babu magana ɗaukaka addinin Allah ko ya dinga ta'amuli da aljanu haka kawai a ganshi yana ta'amuli da aljanu wannan babu batun ɗaukaka addinin Allah a ciki inda ɗaukaka addinin Allah yake nan ake samun karama sannan abu na ƙarshe da ahlus sunna suke faɗa dangane da karama suka ce karama ba za ta taɓa zama saɓon Allah ba duk abin da yake saɓon Allah ne to ba za mu yarda karama ba ce domin karama daga Allah take Allah shi ya hana saɓon Allah saɓonsa to yaya kuma zai ba da karama wacce take saɓon Allah to a nan ne gizo ke fata a nan ne ake cewa mu yarda da karama kun ga dukkan bayanai da suka gabata in ka duba littattafan ahlus sunna na da can da waɗanda suka go baya har zuwa na yanzu duk za ka ga suna lalata batun karama kuma suna cewa sun yarda akwai karama karama ita ce girmama mu'mini da wani abin da ba a saba gani ba wani abin ba mamaki ahlus sunna sun yarda da wannan amma bisa waɗancan ƙa'idoji da na yi bayani a duk lokacin da aka ga waɗannan ƙa'idoji sun saba aka kira kuma wannan abin karama to a nan ne ahlus sunna suke turjiya su cije su ce ba mu yarda ba to wanda ya so zakin ahlus sunna sai ce ba su yarda da karama ba wanda mu kuma a namu ganin wannan ba karama ba ce domin duk abin da ya saba wa Allah ba karama ba ne to sufaye da masu bin tafarkinsu a da da yanzu sun yi rubuce-rubuce da yawa a kan karamomi ahlus sunna ba su zauna suna rubuta wasu littattafai akan karamomin malaman sunna sai za a rubuta karamomin wane wannan ba aikin ahlus sunna ba tsaya sun yi wannan ba amma sufaye sun ba wa wannan lamari na karama din wani fage mai faɗi ƙwarai da gaske sun ba shi lokacinsu mai soka wajen su yi bayanin karamar waliyansu har ma wasu littattafan aka ware su da wannan suna jami'u karamatil awliya'i na Yusuf da Bahani ila wasu daga cikin ku sun san shi jami'u karamatil al-awliya akwai lawaqihul anwar wanda aka fi sani da talaqatul kubra na Abdul Wahhab al-Sha'rani duk bayanin waliyai ne da karamominsu akwai karamatu awliya'i sudan waliyan sudan da karamominsu na wani malami da ake nufi da aka ce da ake kira Muhammad Nur bai falla akwai littafin al-Ibriz fi kalami sayyidi Abdul Aziz al-Dabba shi ma duk magana ne akan karamominsa littafan karamomi suna da tiri to a irin wannan littattafai aka riƙa ba da wasu labarai waɗanda aka ce sun faru a hannun wasu waliyai wanda wannan labaran suna nuna karamominsu wanda mu kuma muka kalli abin kallo na shari'a muka aula shi da mizanin alƙur'ani da sunna sai muka ga abin ya yi hawa kai sai muka ce ba mu yarda karama ba ce mu a gurinmu ma a nan shi waliyin saɓa wa Allah ya yi ba karama ya nuna ba saɓa wa Allah ya yi kuma shaitani ne suka taimaka mishi akan wannan yanzu kamar misali a cikin jami'ar karamatul awliya zan ba da ƴan misalai domin a fahimci dalilin da yasa ake cewa bamu yarda da karama ba duk da cewa bayananmu sun fito karara a littattafan sunna da yawa har na gaya muku hibatullahi lalaka'i abul qasim littafi gare shi jami'ar karamatul awliya daga karamatul awliya da jami'ar karamatul awliya juz'i na karshe juz'i na biyar a cikin littafin sharh usul i'tiqad ahli sunna juz'in sa na karshe duk magana ce akan karama kuma wannan babban kundi ne da ahli sunna suka yarda da shi wajen bayanin aqida ta sunna in ka duba cikin littafin ibnu taymiya ko da cikin al-qiratul wasitiyya ka duba karshen ta yi maganar karama haka ne cikin littafin sa na fatawa mujalladin sa na 11 gurare da yawa yayin maganar karama wannan littafin ma da muke karantawa kaga inda yake maganar karama to amma wasu abubuwa aka rika fada da sunan karama muka ce ba mu yarda da waɗannan abubuwan ba sai aka ce ba mu yarda da karama ba zan ba da ɗan misalai kafin mu wuce wannan gaba don a fahimci abubuwan da muka iya yarda da su har yasa aka ce ba mu yarda da karama ba tare da cewa wannan kazzafi ne ba gaskiya ba a cikin littafin jami'u karamatul awliya na Yusuf bin Bahani juz'in sa na farko shafin da 284 yana ba da labarin wani shehi wanda sunan shi Muhammadu Shuwaibi yace Muhammadu Shuwaibi din da ya auri wata budurwa bai tare da ita ba sai mutuwa ta zo mata sai yace da ita idan ta kuskura sai ya aure bayan sa ko wane ne ta aura zai mutu ko wa ta aura sai ya kashe shi shikenan bayan mutuwarsa sai ta yi fatawa wajen malamai ga abinda shehi ya gaya mata ita dai yanzu budurwa ce yarinya ce ga abinda shehi ya ce in duk wanda ta aura sai ya mutu sai ya kashe shi sai suka ce a'a wannan ai ya haramta miki aure wannan ba haƙƙinsa bane domin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka haramta auren matansa amma banda shi kowane ne ana iya auren matarsa bayan mutuwarsa malamai suka gaya mata wannan kamar yanda shi Yusuf bin Bahani yake dikaito mana shikenan sai ta je ta auri wani da ta auri a ranar da ya tare a ranar ya zo ya soke shi ya mutu sai ga wasu aka ɗauka da safe ya ce matan nan haka tai ta zama har ta tsufa ba aure don Allah wannan ya halatta kuma wanda ya kamata ya zama karama haka kawai ka yi kisan kai kaga a nan zai iya haɗa baki ko dai da wasu shayaɗinul insi ya ce sadda ta yi aure ku dare gidan ku kashe mijin ko ya haɗa baki da shaitaninsa na aljanu to irin wannan an kawo mana shi a matsayin karama sai mu ce ba mu yarda ba sai a ce ba ku yarda da karama ba ke nan daga cikin irin karamomi waliyyi da Abdul Wahhab al-Sha'rani yake faɗa a cikin littafin sa Tabaqatul Kubra ko da Wasitatul Anwar a juz'in farko shafi na 133 yana ba da labarin wani waliyyi cewa duk sanda ka je neman shawara a gurinsa sai ya ce maka ba ni ɗan lokaci zan tambayo Jibrila sai ɗan ba ni lokaci zan tambayar maka Jibrila sai ya tambaye Jibril sai Jibril yake eh ai ko ka ai sai kuma ya ga masa shi to ga abin da Jibril yake a gaya ma aka ce mana karama ce wannan zamu yadda wannan ya saba karama domin wannan da awar wahayi ne bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi dashi hadisi din sa na dai shafi na 161 ya ba mu labarin wani wali da shi kuma karamar da shi ne babu wani abin da Allah yake fararwa a duniya sai ya sanar da shi ta dukkan neman izini duk abin da Allah zai yi sai ya gaya ma wannan wali dan ya nemi izinin sa yayi ko kai yayi يوسف النبهاني أتكين جامع كرامات الأولياء جزء إنت نبي شابي لقريبي لثمانين الشدع يلا بيع مولا نعبار الولي واندا إنه وليان لني ما تبقى مالا ما هو كتاب سورة كرة المجازي المجزو شده واندا يا أبنى كان سياسنشي ذاك يلا ياهو تكين دكتي يلا بول بولا يلا أبنى ko ya fito yana yawo sai ya suka rika bi shi suna tsokanar shi yadda suke bin mahaukaci shi da ke ya kwalla kira shi wannan waliyin ya ce kai Azra'ilu in ba ka karɓi ran yaren nan ba wallahi zan sauke ka daga mukaminka na mala'ika wai ba jimawa duk yaren da sai ga su sun faɗi mutum kaga a ce Azra'ilu in wannan sunan da inganta a matsayin shi ne sunan mala'ika ba mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa a cikin alkur'ani da sunnar manzo Allah kawai malakul maut ake kiran sa kuma ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum babu inda aka kirawo shi Azra'ilu dan haka wannan sunan bai inganta ta fuskar alkur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma irin wadannan littafan komai ma za ka gani to kaga Allah ya nuna malakul maut din a hannun shi wannan mahaukacin yake sai abinda mahaukacin yake yi shi zai ta yanzu da abin haka yake aga an shiga uku a cikin littafin tsawurul al-mujalli fi tsawurul wali risala ce a cikin hawilin fatawi na Suyuti akwai inda ya rika nuna cewa waliyai suna zaune a ɗakunan su Ka'aba kan jefa ya yi tawafi a cikin su maimakon jin jinsi dawafi ita ta yi dawafi har ma wasu karin katafani to in ka zo dawafi ka abar ba ta nan yaya hukuncin dawafinka za ka yi a mahallinka ko za ka jira ka dawo daga waɗanda a faɗa mana shi a tsunan karama za mu yadda da za mu yadda a cikin tsamazakin shafi'iyya na ibnu sukki tajuddin sukki الإنسان إذا طبقات الشافعية مجلد سنة ترى شافع قريبين الشاء لما يا باب الأمر من ولي وأن أكا يبري أقلنسا قائلا يا أول شيء بطول قري قلن أن يبري أنا فاما وهلا رأبنشي يزو قلن قلن القراسة يتعب متعليك سي الله سنة قوانا سنة سي قراسة نسي كيبا جنسا ولي لما قومي تعلن الشباع لكو قومي kawai sai sa hannu a jihu sai dambazo kudi ya dambazo kudi daga abin da dinsa kawai sai ya kai wa mai guratan nan ya ce kawai bar musu kudin su ga wannan kawai ya raba musu guratan kyauta shi ke mai guratan ya karɓi kudi ya ajiye ya yi ta raba guratan kyauta mutane duk suka watse shi ma wali ya tafi yasa sai bayan duk an watse wali ya tafi yasa sai ƙaza sai ga ashe duk kudin da muni ashe duk kudin da muni to kaga fi sabi Allah wannan karama ce to an faɗa mana wannan da sigar karama muka ce ba mu yarda ba sai aka ce ba yarda da karama ba karama shi ne wali ya cuci mu bayan Allah ne gurasa ne yayi ne burka duka ce shi wali kamar yadda a cikin littafin al-ibri لكلام سيدي عبد العزيز لكن تواشي ولي هنا وانا اكباش حق تصرفي يانا لدامر يسن هنو احلجيه اللو وانا يقداما يدم بذوق ابن يقداما فانا في سبيل الله كرامة واذا يانا يداما يحكى kana zaune sai ka lalaba ka ji ba komai ba din ya kwashi yake bambancin wannan da taka yake akwai bambanci yake shi farao ba da izini yake yi shi koli Allah ne yake wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha sai Allah ne ya samu a cikin littafin jami'u karamatul awliya na yusufun da bahani yusufun da bahani bai daɗe da rasuwa ba mutumin beirut ne amma asali mutumin falastin ne amma ya yi rayuwarsa a beirut shi ne mai littafin shawahidul haq fi istighathati bi sayyidil khalq wani littafi da ya rubuta a kan halaccin in za ka faɗi ka kira suna wani ba Allah ba littafi ne ba da muna karatu an sha zuwa ana muna hujja da shi a ciki ya faɗi baƙaƙen maganganu a kan Ibn Taymiyyah da tufka da walwala wani lokaci ya yi magana kuma wani lokaci ya zai warware ta ya ce ya yi mafarki ga shi aljanna sai ya ga ya gamu da taqiyyuddin as-sibti wani wanda ya yi zamani da Ibn Taymiyyah kuma suka ɗan yi musayin maganganu da shi akan wasu matsaloli da shi Ibn Taymiyyah yake cewa bid'a ne shi kowace yana ga bid'a ba ne to shi da sai shi wannan Yusuf da Bahani yake cewa ya yi mafarki a cikin littafin Shawahidul Haqq ya yi mafarki ya ga inda ya ga wannan mutum a cikin aljanna yana ta nuna sai ya kuma ya hango wani can a gefe wato a can a wani ɗan lungu-lungu haka ba'ala shi ne bai samu sakewa yadda ya kamata ba sai ya kula Ibn Taymiyyah ne yake sai kuma ya hango wani can a bayansa dishi-dishi ba a gane shi kowa yake ce yana dai tsammanin Ibn Qayyim ne to ka ga dai a nan duk yadda aka yi tun da Ibn Taymiyyah ya shiga alhamdulillah wani guri ya ce Ibn Taymiyyah jahili wani guri ya ce masa mai da duk aka dai ya yi kawai irin maganganu wanda ya ga dama to yana da littafin jami'u karamatul awliya sai da zaki kawo muku abubuwan da ya faɗa na karamomin waliyai a cikinsa yake faɗa a cikin juz'insa na biyu shafi na 299 inda shi Yusuf da Bahani yake cewa wani wali ya faɗi cewa ɗaya daga cikin almajiran Adi ibn Musafir ana tuna Adi ibn Musafir wanda Ibn Taymiyyah ya rubuta risala zuwa ga mabiyansa wacce muka karanta a Al-Qaisul Kubra shi ɗaya daga cikin almajiran Adi ibn Musafir yana zaune wata rana a gurinsa sai Adi ibn Musafir ya ce da shi kullu shay'in la ya'lamu kam marratan yanqalibu muriduhu fil layli fa laysa bi shay'in bishayin da bai san juyi nawa muridinsa yake yi da daddare a ɗakin sa ba to ba shehi ba ma'ana shehi na gaskiya shine shehin da muridinsa yana ɗaki yana kwance shehi yana ga juyi nawa yayi a dara to wanda shine shehi na gaskiya sai muridin a ransa ba wai a fada a fili ba a ransa sai wani biyu ce kai wannan abu da wahala ne yake yanzu a shi duk abin da nake da matarsa shi yana gani saboda haka sai ya ƙaurace wa matarsa tsawon wata guda baya kula ta saboda wai kada shi ya ganta shi ke nan da ya zo wata rana ziyarar shi sai shi ya ce na san abin da kai yake ciki ka ƙaurace wa matarka yake to shin wanne ka fi so shehin ka ya danka da kana aikata halal ko ya danka kana aikata haram wanne fi maka to shi kenan daga nan nan ya tuba ya ce ya ji ya bi ba zai sake ba akwai wani shehi kamar yadda al-Ibriz ya kawo a cikin shafin sa na 21 cewa wani shehi ya sifantawa muridinsa matar da zai aura bayan an yi auren sai shehi ya ce to duk ranar da za ka tare da matarka zan kasance tare da ku. Sai ɗalibin ya ce da shi, muridin ya ce da shi, to yaya zan san kana gurin? Sai ya ce zan nuna maka alama. Ranar da ya tare da matarsa ya zo suna magana, sai kawai ya ga jini na fita daga hancin matarsa. Sai ya ce ki wannan ba, sai matar ta ce ba kai ka naushe ni ba, sai ka naushe da hanci. Sai ya gane cewa shehin ne ya bayyana, saboda haka sai ya shiru kike a mata. Sai da ya je ziyara shehi, sai ya gaya wa shehi ga abin da ya faru. Sai ya ce kwarai kuwa, kuma ba don wannan jinin ya zuba daga hancinta ba, da ta yi rashin lafiya. To akwai abubuwan da suka fi wannan buri wanda ba za su faɗi ba. Wallahi akwai waɗanda sun fi wannan buri ba za mu iya faɗa su ba. Wannan kawai muna ba ku misalai ne na irin abubuwan da ake zaɗawa a waɗannan littattafai da sunan karama, wanda muka sa ƙafa muka shuri muka ce bamu yarda ba, saban Allah ne. Aka ce bamu yarda da karama ba. A cikin At-Tabaqatul Kubra na Sha'arani na biyu shafi na 94 a tarjamar wani waliyi da ya kira Muhammad al-Fudari, ya kirawo shi waliyi wanda ya san ilimi da asirai na Allah masu yawa. Ya ce wannan waliyi wata rana ya je wani gari zai musu huduba, yana daga cikin karamominsa, ya je zai yi musu huduba. Bayan ya yi godiya ga Allah a kan mimbari jama'a don ana zaune ranar Juma'a, yace ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alayhi salatu wassalam. Yana fadar haka mutane sai suka yi kyau a kansa, ashhadu an la ilaha lakum illa iblis kuma alayhi salatu wassalam. Mutane suka yi rauka kafirci ne suna yin kyau a kansa, sai ya zara takobi shi kuma ya yi wokan su duk mutane sai aka gudu ya zo bakin masallaci ya tsuguna ya zauna. Wannan ba a yi sallar Juma'a ba a masallaci. Jama'ar gari sun gudu saboda sun ji mai mai yayi kafirci, shi kuma ya zara takobi ya hana kowa shiga masallaci. Yana nan a zaune, sai wannan mutum ya zo garin sai ce wanda ai shi mata sallar Juma'a. Sai wani ma ya zo sai ce ai wanda shi mata sallar Juma'a. Sai da aka lissafa garuruwan da ya sallar Juma'a a ranar sun kai 30, su kuma yan garin sun kai shiga shi a zaune a nan. Amma saboda yana rikida yana fitowa a kama daban-daban, akwai wani malami cikin malaman da suke kare waɗannan abubuwa, ba za ku yarda ba, ga TV wai ai TV daga buɗe ɗaya sai a hasko ta, sai a hasko ta tabillatar, saboda haka shi ma waliyi TV ne. Ibn Taymiyyah ya ce wa innamal karamatu luzumul istiqama, abinda ake kira karama shine tsayawa akan hanyar Allah. Wa anna Allah ta'ala lam yukarrim 'abdahu bi karamatin, ko lam yukarrim 'abdahu bi karamatin a'zama min muwafaqatihi fi ma yuhibbu wa yardahu, kuma Allah madaukakin sarki bai bawa bawansa wata karama ba wacce ta fi girma sama da a ce bawan nan yana aiki da abinda Allah yake so da abinda Allah ya yarda da shi. Babu karamar da tafi wannan, inji Ibn Taymiyyah. Wa huwa ta'atu wa ta'atu rasulihi wa muwalatu awliya'ihi wa mu'adatu a'da'ihi, shi ne yi wa Allah biyayya da yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama biyayya da kuma jibintar masoya Allah da kuma gaba da bakiya Allah. Wa ha'ula'i hum awliya'ullah, masu wannan sifa su ne waliyan Allah na gaskiya. Allazina qala Allahu fihim, waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa dangane da su, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, ko saura ranan ne waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma babu baƙin ciki tare da su. Waɗannan su ne waliyan Allah waɗanda suke yin abinda Allah yake so ya yarda da shi. Fa in kanu muwafiqina lahu bima awjabahu Allahu alayhim fahum min al-muqtasidin, idan sun kasance masu yi wa Allah biyayya cikin abinda Allah ya wajabta musu na farilla, to waɗannan suna cikin al-muqtasidun, waɗancan da Ibn Taymiyyah ya fara magana a kansu kashe-kashen mulmai. Wa in kanu muwafiqina fima awjabahu alayhim wa ahabbahu fahum min al-muqarrabin, idan kuma sun kasance masu yi wa Allah da'a biyayya cikin abinda ya wajabta musu da abinda kuma ya sanya shi mustahabbi gare su, wato suna aikata farilla da mustahabbi, to waɗannan suna cikin al-muqarrabina, wato makusanta zuwa ga Allah. Al-muqtasibuna masu takaitawa akan aikata wajibi da barin haramu. Al-muqarrabuna su ne masu aikata wajibi kuma su aikata mustahabbi. Wannan walittakar su ta ɗara na farko, ma'a annan kulli wajibin mahbub, tare da cewa kowane wajibi, kowane abu da yake wajibi to Allah yana son shi. Walaita kullu mahbubin wajiban, amma ba duk abin da Allah ya ce yana so yake wajibi ba. Don haka a cikin salloli akwai na nafila, Allah yana son su amma ba wajibai bane. A cikin azumi akwai azumin nafila, Allah yana son sa amma ba wajibi bane. Haka nan a cikin sadaka da zakka da mutum zai yi, sadaka da mutum zai yi, akwai sadaka ta wajibi ita ce zakka, akwai kuma sadaka ta tsawwi, Allah yana son ta amma ba wajibi bace. Haka nan a haji, hajjin musulunci ta farko ita ce wajibi, dukkan wani haji da mutum zai je bayan wannan Allah yana son wannan aikin amma ba wajibi bane. Saboda haka kowane abin da yake wajibi Allah yana son shi, amma ba dukkan abin da Allah yake so yake wajibi ba. Wa amma ma yabtali Allahu bihi 'abdahu min as-sarra'i bi khalqi al-'adati, amma abin da Allah madaukakin sarki yake da rabar bawansa na farin ciki ta hanyar kece abin da aka saba gani a al'ada, aw bi ghayriha, ko ba tare da hanyar kece abin da ya saba al'ada ba, aulin darra'i, ko ya jarrabe shi da cutarwa ta hanyar keta al'ada ko ba ta hanyar keta al'ada ba, falaita zalika li ajli karamati al-'abdi ala rabbihi wa la hawani, ba dan Allah yana yin wannan ba dan kasancewar ba wannan ya fi kowa daraja a gurin Allah ba, ko kuma a ba wannan ba ya da matsayi a gurin Allah. Allah yana yin haka ne domin ya gwada wannan mutum ya ga zai masa biyayya ko ba zai masa biyayya, zai yi haƙuri akan abin da Allah ya jarrabe shi ko ba zai haƙuri ba. Bal qad yas'udu biha qaumun idza ata'uhu fi zalika, wanda Allah ya gudanar da wani abu na keta al'ada a hannunsa, yayi wa Allah biyayya to zai samu sa'ada, zai samu nasara, zai samu daraja a gurin Allah da ɗaukaka da gidan aljanna idan yayi wa Allah biyayya a cikin wannan. Wa qad yas'aluha qaumun idza ata'uhu fi zalika, waɗanda kuma suka saba wa Allah cikin wannan za su haɗu da ainihin samu na Ubangiji da azaba ranar gobe kiyama. Allah yana cewa fa amma al-insanu, amma mutum idan matalahu rabbuhu, idan Ubangijinsa ya jarraba shi, fa akramahu, ya girmama shi, ya bashi karama, wa na'amahu, ya bashi ni'ima, fa yaqulu rabbi akraman, sai ya cika baki yana cewa Allah ya bani karama, Allah ya girmama ni. Wa amma idan matalahu fa qadara alayhi rizqa, amma lokacin da ya jarrabe shi ya kuntata masa arzikinsa, fa yaqulu rabbi ahana, sai ya cika Ubangiji ya wulakanta ni, ya tozarta ni, ya watsi da ni, bai kula da ni ba. Wannan duk alama ce ta cewa wannan mutum ya tafi layi, ba mutum ne wanda ya san abin da yake fitowa daga Allah yana fitowa bane da kaddararsa da mashi'arsa. Kuma Ubangiji yana yin wannan dan ya jarraba bawansa ya ga cewa zai yi wa Allah biyayya ne ko kuma zai kangare. Don abin da yake gudana ga bawa mai kyau ne ko mara kyau ne jarraba ce daga Allah, ko dukiya Ubangiji ya baka ko lafiya ko ƴaƴa, wannan jarraba ce daga Allah. Haka nan Ubangiji idan ya hana ka waɗannan abubuwa duk jarraba ce daga gare shi, don ya iya dan ya gane cewa za ka yi masa da'a ko ba za ka yi masa da'a ba. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu dangantakar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan yace ina buƙatar ma'anar wannan ayar, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wannan ayar tana cewa masallatayya al-masajid, ko dai ya zama masallatayya wuraren da aka keɓance domin yin sallah, ko kuma al-masajid shi ne gaban sujjada, gaban da ɗan adam yake sujjada a kansu, tafukan hannaye biyu da ainihin tafukan ƙafafuwansa guda biyu da kuma goshinsa da hancinsa. Waɗannan su ma malamai sun fassara masajid da su cewa su ma ana kiran su al-masajid. Ko dai ka ce masallatai ko gaban sujjada, duka waɗannan na Allah ne, ba a bauta ma wani ba Allah ba da su, kamar yadda ba a kiran wani ba Allah ba da sunan bauta a cikin masallaci.
a kira wani ba Allah ba da sunan bauta ba, wai a kira wani wani ila kake wani zo wani a ba wani ake nufi ba. Addu'a huna ana nufin du'aul ibada, du'aul ibada, ba za a kira wani da sunan bauta ba a cikin masallaci, kamar yanda ba za a yi amfani da wannan gabbai ba a yi wa wani sujjada ba Allah ba. Sannan ya ce menene ingancin waɗannan littattafan famsuna hadisan ta ta'allaku bin nisa'i. To wannan irin ɗan cikushin littattafai ne da ake rubuta a dalilin ban karanta shi ba gare in san ingancin hadisan ciki, ban san ya yake ba. Sai kuma wannan ya ce malam gaskiya ne manzon Allah ya ce akwai kishi da zai dami mamaci lokacin da ya zo mutuwa, kuma shaitan zai zo masa da ruwa ya ce masa ya kafirce idan yana so ya bashi ruwa. Wannan ban san shi a matsayin hadisi ba gaskiya. Abinda dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, inna lil mauti la sakara wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Wannan shi ne abinda alqur'ani ya faɗa, shi ne kuma abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nana da hadisi ta sahihi, inna lil mauti la sakara, lalle mutuwa tana da magagi maye na mutuwa. Wannan kowa ya bi ta kansa, hatta manzo sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya samu kanshi cikin sakaratul maut, ya wannan lokacin da zai mutu idan ya dau lokaci cikin su ba haka ya farfado sai yake inna lil mauti la sakara. Amma cewa kishi zai yi masa tsanani a kawo masa shedan ya zo ya ce wannan duk dai ana faɗa da ka kara tsoratar da kai ka ji tsoron mutuwa. Yaya ne hukuncin auren mace mai aiki? Mun sha magana da aikin mace a wannan gurin. Aikin mace a karan kansa ba wai laifi ba ne, matuƙar za a kiyaye dokar Allah. Saboda haka dan mace ta yi aiki ba wai ta zama fajira ko fasika ba, har a guji aurenta. Matuƙar dai aikin da take ya dace da ɗabi'a ta mace, kuma kai kuma za ka iya haƙuri da aikin ta ba wani abu. Ni sha faɗa a irin wannan guri cewa aikin mace ga shakka larura ne. Ba asali ana san mace ta zauna a gidanta ne, kamar yadda Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula. Asali mace ta zama a gidanta take, to amma in larura ta sa ta fita aiki, to dole ne kuma ta kiyaye dokokin da Ubangiji ya dora mata a matsayinta na mace. In za ka kiyaye wannan dokokin ba wani laifi a cikin aikinta, shi karan kansa aikin ba wai laifi ba ne dan mace ta yi shi. Amma in za ka kesa dokar Allah, to ko a gidanta take a zaune wannan laifi take, kuma ko shi da mijin, ko shi da mijin idan a aikinsa zai kesa dokar Allah, ai laifi yake, babu bambanci tsakanin mace da namiji a nan. Wannan kuma ya ce menene ingancin wannan hadisin da yake cewa miskinun miskinun man la zawja lahu walau kana za malin, duk da ya rubuta zu malin, wa miskinatun 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 man laha zawjin man laysa laha zawjin walau kanat zata malin, ya rubuta za malin. Wanda kai daga ci dai larabcin ba irin da manzo Allah ba ne. Wanda dai larabci ne na wani yana so ya tsokani su zuru ko gauru ke tsara larabcinsa. Ana faɗarsa amma ba wai hadisi ba ne sahihi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma wanda ya ce ya shi wannan malamin Ahlus Sunna ne Abul Mahasini Jamaluddin Yusuf ibn Ahmad Ad-Dajawi Al-Maliki Al-Azhari al-Mutawaffa sanat 1365 Al-Hijriya. To ba zan haɗe shi da malamin ba, har yake so ya ta Ahlus Sunna ne ko ba haɗe shi da ba. Littafin sani da kai, in littafi gare ka, in littafi yake da shi yana hannunka, to ai daga littafin za ka gano ina ya sa gaba, sunna yake ko ba sunna yake ba. A galibi mutanen da suke wanda suka yi karatu a Jami'ul Azhar, dan Al-Azhar yana nufin yayi karatu a Jami'ul Azhar, kun ga kula mutaakhir ne, yazo da karshe-karshen nan ne a karni na 12 a 1314 karni na 14, saboda haka dan baya-baya ne sosai. Al-Azhar ya fita daga Azhar, manhajin Azhar shi ne aqidar su, aqida ce ta Ash'ariyya. Galibi ne wanda suka yi karatu a Jami'ul Azhar suna fita da aqida ta ash'ariyanci, ta yin daga baya su saki, amma abin da suke koya shi ne wannan. Al-Maliki kuma kitabi ne zuwa ga mazhabar Malikiya, wannan ba aibi ba ne. Saboda haka ni ban san wani bayani dogo a kansa ba, amma dai tunda har ka zaƙulo sunansa, to babu shakka ko a bayan littafi ka gani. In a bayan littafi ka gani sai ka karanta littafin ka ga ila ya sa gaba. In ka ga yana yaɗa sunna, Ahlus Sunna ne. In ka ga yana yaɗa bid'a, ɗan bid'a ne. Allah ya ɗauki sarki ya samu dace, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.